من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. Muna ma Allah subhanahu wataala godiya da ya sake tara mu a wannan rana ta Litinin da mu ci gaba da karatu wanda muka saba na mako-mako a cikin wannan tayin mai girma Nabiyur Rahma wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yau muna bakwai ne ga watan Zulqa'ada hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 1446 wanda ya daidai da 5 ga watan 5 2025. Muna magana akan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam inda ya rayu lokacin yana Makka kafin ya kaura zuwa garin Madina. Sati wanda ya wuce mun yi magana akan uwayenmu munai ummahatul mu'minin radiyallahu ta'ala anhunna ajma'in. Mun yi bayani akan cewa Allah madaukakin sarki ya halitta aure ga wanda ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama iya kololuwa shine guda hudu, daya, biyu, uku, hudu. Amma sallallahu alaihi wa sallama shi Allah bai sa mai wata iyaka ba abinda ya shafi wannan. Mun zana wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rayu da su matan shi guda 13, har wanda ya rasu ya bar su su 9, to duka sati wanda ya wuce mun yi magana akan su. Sai muka zo daidai magana abinda ya shafi rayuwa gidan manzo Allah, wace irin rayuwa ake yi. Sai muka mala ya ka mana hadisai bayani akan cewa gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama gida ne na imani da tsoron Allah, ba irin gida bane na kyalkyali da abubuwa na kawa da abubuwa na ciye-ciye da shaye-shaye abubuwa na jin dadi. Aisha radiyallahu ta'ala anha mun karanta hadisi cewa ana iya yin wata biyu a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba kasta wuta ba dan dafa abinci, sai dai a ci da bino a sha ruwa. Haka suke yi, kuma wannan mata suka zauna tare da shi, wanda da yawa daga mata ba za su yi ba, amma sai Allah ya sanya su imanin su da kuma tarbiya ta gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. To mu a matsayin mu na masu imani, akwai izina da mazan mu da matan mu da iyaye wanda suke rike da gida, ubanni da mataye wanda suke gida, to duka wannan izina ne. Rayuwa ta bawa mai imani ba ta takaita ba kadai akan inda za a shiga da abin da za a hau da abin da za a sa da abin da za a ci da abin da za a sha. Rayuwa ta mai imani ba ta takaita ba a wannan yan sun samu fabi ha wa ni'ima, in ba su samu ba kuma lahira ci ake nema. To idan muka diba gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama za mu ga cewa rayuwa ce ta imani. To haka ya kamata kowane gidan musulmi ya kasance. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. To daidai gabar inda za mu tashi a yau, malai cewa haza har yanzu ana magana ne akan irin rayuwa ta gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma haza shatu ko kuma shasfu, tare da wannan tsananin rayuwa wanda yake gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma mu ne muke ganin rayuwa su a wajensu daidai ne. والضيق ده كما قمتي لم يصدر منهن ما يوجب العتاب مالا يتدد تيوى غزايا تيوى صنعني زايا تيوى قمتي نرى يوى تندبا كلن اكي تيوى با كلن اكي كنا وطاوة نعدوا عبنتي to malai ce amma babu ɗaya daga cikin matayen manzo Allah wanda za ta zo ta ce ni banna aure babu abinci ko kuma ni wannan rayuwa ta wahala ce bana cikin ta dukkan su babu ɗaya wanda ta wada haka radiyallahu ta'ala anhun ajma'in yace illa maratan wahida sai guda hasabu muqtadal bashariyya wannan kuma abu ne na dan adam kada mu manta su ma iyan adam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai ne masumi wanda Allah ya kare shi abubuwan da yake duka abubuwa ne na daidai babu wani kuskure to su waɗannan sun yi wata kuskure guda to kuma da rayuwa ta mutum mai imani aka ce an same ka da kuskure guda ai abin yabo ne wannan kuma malai yace muqtadal bashariyya kuma dan adam wani lokaci yakan iya faruwa wannan abun a gare shi wal yakuna sababan li tashri'il ahkam yace kuma ba ma haka bane abin da yasa ma aka samu wannan kuskure a tare da su dan a samu shari'a ne ga yan baya kina idan ba su yi kuskure ba aka gyara to mu irin muka yi kuskure irin wannan sai mu rasa ya zamu mu gyara to amma muka san cewa addinin musulunci a gidan manzon Allah mata ya manzon Allah akwai kuskure da suka yi kuma Allah ya sabko da aya an gyara kina yanzu idan aka samu wani gida an yi kuskure irin wannan to sai a tuna ya aka gyara wancan sai mu ma mu gyara tunda rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fitila ce a gare mu فأنزل الله آيات التخيير أبن ديه وارشيني إرن أبو بوانا كمان تن أدم يود قوبي سي آيات السبكو إتوانا آياتنا بعد زائي باب تيلس وباب تيلس قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتؤكن وأصرفكن صراحا جميلة وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما سي الله يسبقوا دا آية سورة الأحزاب 28-29 الله يجي ياكو ماتا ين النبي يا منزع الله يا أيها النبي كغايا ما ماتا يكونك إن كنتن إن كوكا كسن شيكو turidna alhayata ad-dunya rayuwar duniya kuke so to wannan shine zabin wazinataha da kawar duniya abaku abubuwa na kawa abubuwa na jin dadi abubuwa na morewa sai Allah ya fata alaina to kuzo kenan manzo Allah ya ce musu to kuzo duk mai son duniya in dai ba Allah bane a gabanta ba manzo Allah bane abinda take so ta je ta more ta ji dadi to ta zo in ji manzo Allah Allah ya ce ka gaya mata haka nan umat yau kunna zai musu mutaa ya mataa su shine in an yi saki akwai abin da ake badawa a bata kayayyaki a bata misali a ce a bata atamfar za ta yi zawarci a bata abin da za ta ci abinci a bata da kaza da kaza sai ce wa usarrihu kunna sarahan jamila zan muku saki mai kyau babu wani cin mutunci babu wani takurawa abin da kike so haka za yi wannan shine zabi wanda Allah ya ce ma manzo Allah ya ma mata kin shi wannan ya ba su wannan zabi wa in kuntunna turidna Allah wa rasula to zabi na biyu shine kunga zabi na warko san duniya zabi na biyu kuma in Allah da manzon shi kuke so kina rayuwa ta imani waddar al-akhirah da kuma gobe kiyama kuna so ku samu gidan wancan shine gidan aljanna fa inna Allah a'adda lil muhsinati to Allah lalle tabbas ya tanada ma mata masu kyautatawa min kunna daga cikin ku ajaran azima lada mai girma to kaga kenan zabi biyu aka ba su ko su yi wannan ko su yi wannan kuma wannan ya faru sababi shine akwai lokacin da suna ganin ana samun dukiya ana samun kaza ya kamata a ce gidan manzo Allah yanzu an yi arziki ya kamata a ce su ma sun dan dana su ma sun dan shana sun dan ji dadi sun sa masu kyau sun ci masu kyau to sai suka kawo manzo Allah irin wannan abun to shine shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ba shi bane a gaban shi to shine sai Allah ya ce ka ba su wannan zabin wanda za ta zauna ta zauna wanda ba za ta zauna ba kuma za a yi mata saki mai kyau za a rabo ta rabuwa ta mutunci to dukkan su gaba ɗayan sai suka zabi zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan sun zabi Allah da manzon shi wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa dar al-akhirah shine zabi na ƙarshe to kaga shi suka zaba sai malai ya ce wa kana min sharafihinna su waɗannan mata ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama darajar su wa nabulihinna da kuma irin kayin hankalinsu annahunna atharna Allah wa rasula sun gabatar da cewa Allah da manzon shi suke so sun fifita san Allah da manzon shi akan san duniya da kuma kyalkyali da yake cikin duniya da abubuwa na ciye-ciye da shaye-shaye abubuwa masu dadi mala ce walam tamil wahidatun minhunna ila ikhtiyar ad-dunya babu ɗaya wanda ta karkata ta ce ta zabi duniya a dukan su gabaɗayan su lahira Allah suka zaba da aljanna walizalika sai mala ce dan haka fahunna zawjatuhu fil akhirah to waɗannan mataki sai suka zamanto anan duniya matakin su ne to a gobe kiyama ma su ne mataye na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fil akhirah kama kunna kamar yanda suka kasance zawjatuhu fid dunya kenan matan shi a duniya matan shi a lahira matakka a duniya matakka a lahira zama na kirki zama na imani to wannan shine babban kalubale a gare mu a yanzu irin rayuwa da ake yi musamman waɗanda za su sa rayuwarsu akan wani madibi wanda yake na duniya ne zalla wasu wanda ba su san ba menene imani ba su san ba menene aya ba su san me hadisi ba qala Allah wa qala rasul sai mutum ya ce da su kwaikwayon su yake so rayuwar shi ta dadi ko turawa wanda ya alaka da su a wani lokaci ko kuma a fina-finai zai ga abubuwa irin na rayuwar gidan aure ga yanda ake ga yanda ake ga yanda ake morewa ga yanda ake jin dadi sai su ce bari mu dora rayuwarmu akan mu ma irin wannan tsarin to kaga wannan shine tsari na duniya kuma shine tsarin da ba a cin nasara kuma shine tsarin da yake ruguza gidajen aure yanzu duk yanzu matsaloli da mutane suke ciki al'umman musulmi yana daga cikin manyan matsaloli na gidajen aure kallama illa man rahimallah kadan ne zaka samu a ce yau ga wani gida nan ana zaman lahiya alhali kuma wannan zaman lahiyar shi ne ya kamata saboda zama ne ake na imani ita ta yi haƙuri zama ibada take arme zama ibada ne shi ma namiji ya haƙuri zama ibada yake to sai aka mance da wannan sai muka koma kallon wasu yaya turawa suke rayuwa yaya yan fina-finai suke rayuwa sai muke rayuwa kamar wannan to dole a samu matsala saboda shi dan adam bai san ba abin da yake gyara shi tana ka kana son wani abu ba alheri ba a gare ka kuma tana ka ƙi wani abu shine tsantsan alheri a gare ka to sai ka cewa ana ta samun tashin karan hanci na mata ga mazansu sai ka samu wani namiji shi ma ya kangare ma matar shi saboda me babu tsari na addini to kun ga irin wannan sira da muke karantawa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba dan mu ji labari bane mu ji dadi ko kuma mu ji labari sabo wanda da ba mu san shi ba a so ake mu yi aiki da shi kamar yanda gidan manzon Allah ya kasance sallallahu alaihi wasallama mu ma mu yi kokari gidajen mu su zamanto haka mu tarbiyyantar da ƴaƴan mu cewa musamman ƴaƴa mata in kika yi aure ko kika je gidan aure to ga wanda ya kamata ki koyi da su wannan mataki da muka zana kusan 13 ko kuma guda 9 wanda manzon Allah ya rasu yana tare da su su ne ya kamata su zamanto abin madubi kun ga jiya sati wanda ya wuce na makaranta da yawan su sai mallaka ya kawo wata miza ta su akwai ummu masakin a cikin su Ramla ita mace ce mai tausayi mai kula ma wanda suke marayu ne akwai irin su Hafsa su kuma Sawama Qawwama ga yawan kiyamul layli ga yawan azumi na nafila ga irin su Aisha su ita kuma malama ce ta bada fiqhu ta bada Qur'ani ta bada tafsirin Qur'ani ta bada hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan su ne kamata ai koyi da su amma idan muka bar su muka je kake koyi da wani wanda bai san ma shi ko wane ne musamman irin akwai takeici ma irin masu koyi da irin wannan ɗan fina-finai su ba su zauna gidan uwayensu ba mata da maza ana ta yawo da su da ɗan daba duk ɗaya ne ba su da tarbiyya shaye-shaye zinace-zinace abinda Allah ya hana namiji su je su kaura otel su zauna watan su koma wani gari daga wani gari wasu ne madubi na cewa a zauna lahiya kaga da wayo baiwa a zauna lahiya tunda babu zaman lahiya a cikin saban Allah gaba ɗaya aikin da suke saban Allah ne illa kadan daga ciki to kuma kai ka ce kai koyi da saban Allah ka samu zaman lahiya yana da wahala to dole ɗan uwa masu girma ya zama daga cikin maimai abubuwa mu diba gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yake kaga dai an ba su zabi sun zabi lahira to haka kamata duk mata masu imani su yi hakuri da irin yanda gidansu yake gidan mazajen su wanda ta ce ga irin abincin kalan da take so in ba ta samu ba to gara a rabu ga irin kayan da take so ta sa mijin bai da ƙari ya ci bashi to in ba haka ba sai dai su rabu ga irin gidan da take so ta shiga in ba haka ba sai dai a rabu kaga abubuwa ne da yawa wanda wata gidan haya ma sai wanda take so aleka wannan ta ce bai ba aleka wancan ta ce bai ba aleka wancan kai ka ce wani gode ne za a rika yi na baje koli na gidaje in an shiga gidan haya a shiga wannan da ita a shiga wannan to kaga wannan duka yana daga cikin rashin tarbiya ne na addinin musulunci mutum yana aiki ne da abin da yake da shi yanzu wata mace ce za a zo a runguma mata ruwa da dabino a ce ki rika ci ki hakura ki ji tsoron Allah ta hakura da wuya wata ma abincin mai dadin ne ma amma ya ishe ta tace kaza take su kaga kenan dole a samu matsala kuma dole mazaje diya wasu shiga matsala shiko namiji yana diba abubuwa da yawa ba dai suke da mace ba yana diba surkan shi yana diba iyayen shi yana diba abokan shi ƴaƴan shi abubuwa wanda suke kewaye da shi yana diba su ana so ayi zaman lahiya to lalle ne tabbas gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam misali ne babba akan zaman lahiya menene yake kawo rashin lahiya a gidajen aure san duniya ne to kuma muna mu an karantar da mu cewa lalle matayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma lahira suka zaba da kuma gidan lahira kenan ke ma a matsayin ke na mace mai imani lahira ya kamata ki nema da kuma gidan aljanna sai mala yace fa alaqatuhu ma'ahunna ghayra munqati'a alaqa manzo Allah da matayen shi ba ta yankewa tunda matan shi a duniya matan shi a lahira to haka kai ma an ka zo mutumin kirki matakka ta zama mutum ne kirki alaka kutanar duniya an kuka mutu ma a gobe kiyama ma kuma ku ma'aurata ne alaka kutana nan malaka wa lizalika hurrimal zawaju bihinna min ba'dihi su matayen manzon Allah shi yasa aka haramta idan manzon Allah ya yi su to babu wanda zai arme su saboda su uwayen mumune ne Allah ce wala tankihu azwajahu min ba'dihi abada in manzon Allah ya mutu hal abada kan wanda ya saki ya arme matan manzo Allah saboda uwaye ne wa kazalika lam yaqa minhunna ma yaqa baina ad-dara'ir ma kasaratihinna mala yace kuma wani darasi na biyu wani abin da yake zama tashin hankali a wajen mata shine a ce kishi tana zaman kishiyoyi da ita da kishiyarta da kishiyarta da kishiyarta ko zaman to su biyu ko su uku ko su hudu sai a ita wannan a ita abubuwa na rashin tarbiya na cutarwa zage-zage abaici zama bai daɗi har a gada ma yara da gaba na uwayen to kaga wannan shi ma rashin tarbiyya ne na addini rashin imani rashin musulunci ne ma to shine malam sai ce anan lam yaqa bi abkuma minhunna daga wannan mata ya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma yaqa bainar dara'ir abinda yake haruwa tsakanin kishiyoyi ba a samu ba gidan manzo Allah kuma mala yace ma a kasarata hinna ta zo cewa su da yawa ne mata tara wanda manzo Allah ya mutu suna igiyar armiyar shi tare da su ke kishi yake ma daya ce ko kuma biyu ko uku ko kuma hudu hakke kenan dukan ku dai kowace bayewa ta zama kawai bai ce daya biyu uku a tare da ita to su waɗannan sai da suka lumka ki so uku tara uku uku so uku kowace tana da kishiya kuma amma irin wannan hayaniya da irin wannan abubuwa na rashin imani da abubuwa na rashin ya kamata wanda ake yi a cikin gidaje wanda ke da kishiyoyi to bai faru ba a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ashe inda za a ce duk mace mai imani za ta yi koyi da mataye na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan an mata kishiya sai ta zama lafiya lau arziki ne ci gaba ne wata kuma tana ga gara ta mutu ko kuma gara mutuwa da ce mata kishiya tana ganin yanda ka san me ake cewa wata azaba Allah ce za a sauko mata alhali kuma alheri ta bangarori daban-daban diya nawa suka amfani uwa ko kuma kishiyar mamman su wanda ke diyan naki ma na asali na cikin ki bisa amfani ki ma ko kuma basu tsina na miki komi ba Allah subhanahu wataala shine ke kaddarawa Allah shine ke tahir da rayuwa ba mu san ba abin da zai faru daga nan zuwa awa daya ko minti daya ba mu sani ba amma sai mutane su dora ma kansu abubuwa to shi yasa tahiyya da shari'a take da dadi shi Allah ya san rayuwar mu, shi ya halice mu, ya san abin da zai waru, ya san abin da zai gyara mu, ya san abin da ba zai gyara mu ba, koda muna san shi. To inda za a ce mataki, musamman wanda suke da kishiyoyi, suna zama zama na albarka, zama na mutunci, irin yanda mata manzo Allah suka yi sallallahu alaihi wasallama, da wurare da yawa an ci nasara kuma an yi zaman lahiya. Mala yace illa shay'ul yasir min ba'dihinna, yace sai dan kadan abin da ba a rasa ba. A matsayin su kada mu manta muka ce su ma iya adam hasabu iktida'il bashariyya, yace mu san cewa su iya adam ne, duk da cewa mata ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Summa ataballahu alaihi falam ya'udna, sai Allah ya zarge su, to daga nan ba su sake ba. To wannan kuma ya zamanto shari'a ne, kenan ke mace abindan da matayen manzo Allah suka yi Allah ya zarge su, to kamar darasi ne a nuna cewa bai kamata ki yi wannan ba. Yace ba su koma ba maratan ukhra, ba su sake yi. Wa huwa allazi zakarahu Allah subhanahu wa ta'ala fi suratul tahrim, shine wanda Allah ke mu labari, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak tabtagi marrata azwajika wallahu ghafurur rahim. Daga cikin matayen manzo akwai wanda suka hade mai kai, suke wasu manganu akan jariyar shimariya wanda muka karanta daga cikin saraya ya kwanta da ita bai wuce ci, ita ce uwar Ibrahim dan shi namiji wanda bai rayu ba. To sai zamanto suna maganganu, to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi na miji sai yake so ya dada musu rai, saboda ai zaman lahiya baya so abinda zai bata musu rai. Sai da to shikenan ita wannan daga yanzu na haramta ta ma ba ni ba ita. To shine sai Allah ya sauko da aya, ya kai annabi ko ya kai wannan annabi, dan me kake haramta abinda Allah ya halitta maka? Ita wannan halakce mu wannan matan rikicin da suke ne, manzo Allah ya hudu haka yace kana neman yardan matakinka, to Allah mai gafara mai jin kai ne, Allah ya gafarta maka kada ka sake. Su ma wannan abin da suka yi Allah ya gafarta musu kada su sake. To kun ga wannan darasi ne kai tsaye, kuskure ne kuma da magani. Kana ko da an samu irin kuskuren zai samu wata mace ta yi abubuwa daban-daban-daban, amma bai hana a zo a yi yahiya, a zo a amince da komi, a yi zama-zama na kirki. Wannan shine albarka, shine kuma rayuwa ta manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam. Akwai imam al-Mughamisi yake cewa sunna, daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda sahabbai suke tana daga cikin wannan sunnoni na yawan mata, saboda me? A samu yawan iyali. Yawan iyali kuma wasiya ce manzon Allah ne yake so, yace a gobe kiyama zai ma annabawa da yawa alfahari cewa ya hisu yawa. Kowace al'umma in ta zo to sallallahu alaihi wasallama shi yasa a hadisi yake cewa tazawwaju alwalud alwadud, in kun tashi aure ku armi mai son ku mai aihuwa, ai ta aihuwa. Shi yasa musulunci ya haramta irin wannan tunani na turawan yamma cewa a rage aihuwa, a sa tazara, a sha magani, a sa karhe, a yi wane ne, a yi menene. Musulunci ya haramta, haramu ne. Imam da Dawo yace musulmi gaba ɗayan su sun hada kan cewa haramu ne. In kaga wani musulmi ko kuma wani malami ya ce a ana iya kaza kaza ne, to zan nan zaka ga aljihun shi a cike yake, an cika mai aljihu ne. Eh, wani malami ne na proje, wata proje ta dauke shi ta turawa ya cika musu gurin su, shi kuma saboda ya samu sai ma Allah ƙarya, ya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarya. To amma musulunci ya bada dama inda rashin lahiya, saboda musulunci ba kauye bane. In mace tana da rashin lahiya, in ta dauki ciki akwai matsala, in za ta haihu a cikin matsala, likita ya tabbatar ma wannan in ta dauki ciki, in ta haihu ma tana yawan mutuwa ko dan ya mutu, to kaga nan sai ta sha magani ko a tsaye da haihuwa ko abin da ya kama, larura ne. Ad-darurat tubiul ma'zurat, kenan la darara wala jirar, kaida ce kuma hadisi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To amma haka kawai ba sirri ba sadada, lahiyar kilau shi ma mijin lahiyar shilau, sai ake tunanin talauci, diyana biyu, diyana uku, diyana hudu, to shikenan zai dauka nauyin su na biyar, na shidda, na bakwai, na takwas, lakwalkin shi, likitan shi wane ne, sai in sa a kaina cewa wa'innan talauci. To shine Allah subhanahu wataala ya ce wala taqtulu auladakum min imlaq, kakku kashe diyanku dan tsoron talauci. Allah ya ce na narzuqukum
wa iyyahum muke arzuta ku uwayen mu arzuta ƴaƴan a wata aya Allah ya tana narzuquhum muke arzuta ƴaƴan kuma da ku kana danka arzikin ka ba kai kake arzuta shi ba kawai dai sababi ne Allah ya gangaro da arzikin shi ya biyo ta hannunka kai uba amma ba wai kai kake arzuta shi abincin shi akwai a hannun Allah yake to saboda haka wannan tunani ne wanda yake marasa kyau na haramci na turawa suke sama mutane a ce mace ta huta ta sa ta zarawa me hutun menene babu wani hutu illa wahala magungunan da za ta sha so jiwa kin ga yake gadan musu da cututtuka iri-iri tension ne jini ne wane ne abubuwa al'ada ta rikice ta lalace kuma daga bayan ta zo neman cikin ya kasa tsayawa a je a yi ta kashe kuɗi a likita to wani duka kaga kin in aka bi an ki magana Allah subhanahu wataala kenan dole a wahala to sallallahu alaihi wasallama sai musulunci ya fankihu ma daba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'a barkatu Allah ta'ala fa wahida wannan tsarin musulunci ne su ake musulmi su yawa shi sai dan ka samu musulmi da arnawa ko da arnawa sun yi musulmi to ba da wani shekaru sai ka samu musulmin sun yi arnawa yawa in dai sun yi aiki da abin da Allah ya hodi da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda su musulmi za su armi mata daya biyu uku hudu kuma iya babu iyaka saboda babu wanda yace a iyaka haramu ne sai inda larura kuma shi kuma arne ya armi mace shi daya diyan shi daya ko diya biyu wasu ma ba su aihuwa kenan haka shekara 10 shekara 30 shekara 40 shekara 50 sai ga musulmi sun zo sun mame su to kaga hikimar Allah subhanahu wataala abin da ya shafi rayuwa ta yau da gobe to Imam Al-Mughamisi yace ma ashabban manzo Allah babu wani mai mace guda dukkan suna aikata sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya sabko da aya daga biyu ake fara an mutun zai yi aure aka ce kai biyu ko kai uku ko kai hudu in baka iyawa ne baka da adalci sai kai guda to kaga kai wannan ba yabo bane zargi ne don ya tsaya da mace guda in dai ba wani larura ba wa Allah ya ce wani khiftum Allah ta'adulu kaji tsoron adalci kenan zai kai a matsayin ka na mai imani kana jin tsoron adalci ko kuma ka iya yi kuma a zo a tambaye ka wane Isa Muhammad ka iya adalci ko baka iya ba sai ka ce ka iya kaga wannan ayyago ne amma an kace ban na iya adalci to kaga ka soki kanka to wannan gaba ce mai muhimmancin gaske wanda suke sa ana suna an suke ture ma mazaje da yawa daga kokollosu mataye ne a gida ba sa so a musu kishiya babu imani a wannan bangaren babu sassabci sai su rika ma maza azaba in namiji yace zai aure azabar da zata mishi sai ya ce ya hwasa in yaso kuma ya zo a zamna a rika zaman kirki to kaga wannan an sa ma Allah an sa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in dai ha Aisha diya Abubakar matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Hafsa ma diya Abubakar ce ya Umar ce sahabi na biyu a musulunci in za za ilga a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce Abubakar an ce Umar dukkan su Fatima diyan manzo Allah ce wani tsoka ne daga cikin shi in dai dai sun zauna da kishiyoyin su sun yi zama na albarka sun yi zama da mutunci to dan muke a matsayin ki na mai imani ba za ki zauna ba da wadda take ƴan uwa bai kamata mu a rika ta kishiya ƴan uwa ya kamata ƴan uwa kici ko makwabtaka ya ma wuce makwabtaka kuma hadisi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu yanzu zamanin da muke cikin ya hidada manzo Allah ne yace idan alamar kiyama ta yi sai ka samu mata 50 a ƙasan namiji guda mata 50 zai daga kulawa da su banda matar ki misali a ce in yayi hudu zaka samu kanwar shi zaka samu yan uwar shi yan baban shi yar uwa uba yar uwan uwa wasu jikoki wasu wane ne shi dai in ka tsaya ka ida lissahi sai ka ga mata ga sunan da yawa wasu sun samu arme wasu ba su samu arme ba saboda ma kowa ya tsaya da mace guda guda to sauran wa zai arme su to kaga wannan alama ta sa'a matan wannan ya za a ne a cece su duk macen da ta ga balaga tana cikin tashin hankali duk uwayen da ɗiyarsu ta balaga a gabansu suna kallon ta tana shiga tana huta akwai tashin hankali ya za a kula da ita ya za a yi ta zamana ya za a sa mata imani to sai musulunci daga cikin hikimomi na musulunci sai musulunci ya ba da dama a yi ɗaya a yi biyu a yi uku a yi hudu saboda mi wasu ma su samu aure amma su mata in suka shiga sai su ri kaga kenan kin bar yar uwarki a waje kin bar gora ki kin bar kaza kuma ke mata yi ki ayhudiya mace daya diya mace biyu diya mace uku ki samu barkatai wata ma ka samu kamar goma in ka samu masu iyali goma baiwa ka samu wanda babu mace a gidan shi yana da wahala sai da ku daga ciki ka samu mata biyar wani ka samu mata shida to yana ce kowa mace guda guda zai waye zai armi sauran kaga su ma suna da haƙƙi a kare mutuncin su kuma yana daga cikin abin da yake sa alfasha ta bayyana ta zinace a kasayin aure in ana aure zina sai a kore ta sai ka zamanto babu ita babu alamata in ya zamanto ana yin aure Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace to wannan shine gida na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to in ya zamanto waɗannan mata na manzo Allah sun zauna da kishiyoyi ba ɗaya ba biyu ba uku babu zance wani hudu tara goma sha ɗaya sha biyu sha uku to kaga kenan a matsayin ki ne mai imani ke ma ya kamata ki san cewa Allah ne ya sa ko kuma shari'a ce ta Allah subhanahu wa ta'ala to nan sai muka zo wajen tambayoyi tambaya ta farko mala ya ce gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kahin hijira ya yake tambaya gare ku wannan makaranta sati wanda ya wuce gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kahin ya hijira zuwa Madina suwaye a gidan duka da cikin bayanin da muka yi ta yi ne yanzu na'am salamu salamu banna jiwa na'am kenan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka hanyar hijira gida ne wanda ke da matar shi Khadija radiyallahu ta'ala anha wanda ita ce mata ta farko a tare da shi tsiran Allah da aminci Allah tabbata a gare shi tambaya ta biyu man awwalu man tazawwaja biha annabi sallallahu alaihi wa sallam minan nisa wa kam laha ma'ahu min aulad wace ce wanda manzo Allah ya fara arma diya nawa gare su a tare da wannan wanda ya fara aurenta matar shi ta fari na'am na'am Khadija ce ta ne na'am ita ce diya ja shidda ko diya biyar dukkan su mata yago na'am عرف لبعض اولاده صلى الله عليه وسلم تعريفا موجزا كما اتيما دا cikin diyan manzo Allah wa kasani wa ya san wani daga cikin diyan wannan diya na manzo Allah wanda aka zana wanda muka zana san baya na'am mata ne ai mazan ba su rayu ba akwai Zainab na'am akwai Ruqayya akwai Ummu Kulsum ay Fatima dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya ta hudu mala yace nawa ne matan shi kuma da ya mutu su nawa suka rage kenan a jumla a rayuwar shi duka sallallahu alaihi wasallama mata ya nawa ya aura kuma da ya mutu nawa ya igiya arme a tare da su ya rasu tsiran Allah da mushala tabbata a gare shi na'am sha uku tara na'am sha uku da tara tambaya ta biyar malam sai yake cewa daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kenan kaman ka hudu wata wacce ka sani a cikinsu wacce ce za mu ce wance cikin matan manzo Allah wannan guda goma sha uku ko kuma guda tara wanda ya mutu tsiran Allah da amince da tabbata gare shi ya bar su Aisha radiyallahu ta'ala anha binta Abubakar malam ago tambaya ta shidda akwai wanda manzo Allah ya yi zama da su a matsayin kaman kuyanga ko kuma sadaka su wane ne su nawa ne saraya tasarra su biyu ne su ne Mariya da kuma Raihana aita Mariya ita ce wanda ayat da makaranta limatu harimu ma halallahu laka a kanta ne tambaya ta bakwai ta ƙarshe mala ya ce kaifa karat ishiratuhu sallallahu alaihi wasallam wa limu hatul mu'minin to ita tambaya ce mai haɗi yaya manzo Allah ya rayu rayuwar shi da matan shi rayuwar manzo Allah da matan shi sallallahu alaihi wasallama ya take kusan shi da darasin mu da muka yanzu goman na'am a yabo dai yawa yabo ce zalla ya babu fallasa ce ko kuma ban fahimci ba me ya ba yabo babu fallasa in aka ce akwai matsala eh aka ce ba yabo babu fallasa kaman abu ne wanda akwai matsala amma dai jin dadi yarin jayeta eh a ba matsala ko guda eh na'am haka ne gidan da imani ko eh gima rayuwa ce kai ta imani rayuwa ta musulunci ta kyautatawa manzo Allah yayi kowa kyautatawa game da iyalin shi mun karanta hadisi sai wanda ya wuce khairukum khairukum li ahli manzo Allah ce wanda ya alheri wanda ya iyali shi yace wa ana khairukum li ahli ni kuma nahi kowa kyautata ma iyali duk abinda mutum ya sani na abubuwa na girmamawa da mutuntawa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka ya zauna tare da iyalin shi sifatihi sallallahu alaihi wasallama al-khalqiyatu wal-khulqiyya yanzu yau ga wata gaba na ita kuma tana magana akan siffofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wannan abinda zamu karanta yana daga cikin abubuwan da zai bada gudunmuwa ka san wane ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inda za a ce ma wane ne ya zaka gane shi ta wace irin siffa to ne zuga siffofi guda biyu siffa ta farko yadda siffa ta halittar shi yanda Allah ya halicce shi kenan kamannin shi gemun shi kawon shi kahoɗin shi hannun shi kobi na shi bakin shi idanuwan shi yanda dai kamar za a kutumta ma wani a rika ce ma ga yanda yake ga yanda yake sai ka ce wane to haka malam zai dan faɗi mana wasu daga cikin siffofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na halitta sai kuma siffa na halaye kana nabi sallallahu alaihi wasallam yamtazu min jamali khalqihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne wanda ya sha bamban mutum ne kyakkyawan mutum Allah ya mushi kyawu tsiran Allah da mutum ya tabbata gare shi wa kamalu khulqihi kuma halayen shi ma su ma a cike suke babu wani abun kyama a ciki ko kuma wani abun suka tsiran Allah da mutum ya tabbata gare shi yace bima la yuhitu biwasfihi albayan duk bayanin mai bayani bai iya tattaro halayen manzo Allah ya dunkule su ya faɗi su a wuri ɗaya a sai dai kawai kowa ya zo ya faɗi abin da ya gani amma ba su ƙarewa wannan kuma yana nuna girman shi tsiran Allah da aminta Allah tabbata a gare shi babban mutum ne mai fara duk yadda za ka yi rubuce-rubuce har yanzu ko gobe ga wani littafin da muke karantawa me shi yanzu a raye yake kenan duk littafin da aka can baya akan siffofin manzo Allah akan kaza siran manzo Allah har yanzu ko yanzu wani malami in ya tashi shi ma zai rubuce-rubucen shi ba zai rasa abin da zai rubuta ba bai abin bai karewa to wannan girma zai nuna mana girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musamman halayen shi to yanzu me kake gani a ce a nan duniya akwai wani mutum a samu wata kamera duk abin da yake ko kuma a ce su ake a samu tarihin shi komin shi duk motsinka ko ka shiga cikin banɗaki ko a ɗakin matarka ko ka shiga a can shago ko a ina ne ko ka yi bulaguro ko kana gida ko kana daji ko ina a riƙa bibiyar ka bi kake yi a riƙa rubutawa ka gani ai ba kowa ba ne zai tsallake amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka aka ma rayuwar shi amma kuma har yanzu ko da makiyan musulunci ba yahude ko ba nasare babu wanda zai zo ci ga manzo Allah ya yi wani abu mara kyau babu har yanzu ko gobe ko ba za a samu ba wa kana min atharihi an alqulub fadat bi ijlalihi yana daga cikin abinda manzo gurbi ko kuma wani abu wanda zamu ce na alama cewa sallallahu alaihi wasallama duk zuciya in dai mutum ne mai adalci ko da ba musulmi bane kai to sai ta cika da girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya rubuta littafi wanda suka shahara ko kuma manyan mutane guda 100 a duniya sai karanci musu akwai dirasa da ake cewa dirasa akademiya akwai abin da ake na ilimi irin wannan jami'o'i suke yin shi sai a samu wani ko zai wani master ko zai wata doktora haka to tezkin shi da zai kawo in ya kawo unwani mawdu'in abinda zai magana akan shi to za a gama shi da doctor kin da zai kula da shi sai a gama shi kuma da mushrif wanda su kuma banda doctor kin su ma suna sa ido me yake hodi me yake rubutawa a wani wuri to shi wannan mutumin kenan tunda irin wannan abin da shi babu san rai a ciki kenan da za ce ko ba yahudi ne shi ko ba nasara ne shi abinda yake tsantsar waɗannan mutanen da yake guda 100 zai dauko su inda ya kuskure to sai an ce mishi a nan kai san rai ko nan ka hudu ba daidai ba a farkon su waye rubuta shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kakab duniya yace babu wani mutum wanda ya kawo zaman lahiya a duniya wanda ya canza duniya wanda ya kawo albarka da rahama da ni'ima a nan duniya yace kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba musulmi bane manzo Allah shine na farko al-uzma'u al-alam in yaso kuma daga baya aka sa duk wani wanda ka sani ko wani sarki ne ko wani mai mulki ko wani mai kudi ko wani wane ne to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine a gaban shi in yaso daga baya a rubuto saboda shi babu kamar shi siran Allah da mutala tabbata gare shi yace war rijalu tafanau fi hayatatihi kuma an samu mazaje masu son su rubuce akan halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai har suka mutu tafanau shine ko rayuwarsu duka ta kare suna so su kewaye su samu rayuwar da manzo Allah ya gaba daya wa ikibari da girmama shi amma basu karasa ba yana sai dai wani ya zo ya ci gaba shi ma ya tai mutum ne babba sallallahu alaihi wasallam bima la ta'rifu ad-dunya li rajulin ghayra duniya bata san ba wani kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata uwa bata ahibi wani da kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma za ta ahibe shi har duniya ta tashi zababben zababu ne wurin jakada tsiran Allah da amincin tabbata a gare shi wa fima yali nurat mala yace abinda zai zo nan gaba za mu kawo mulakhasul ruwayat akwai ruwayoyi da aka yi hadisai ne ingantattu daga sahabban manzo Allah tunda sun rayu da shi sun ganshi tsiran Allah da amincin tabbata a gare shi to kenan inda ana neman waye manzo Allah ya sabba shi take ta kama haka wanda ya ganshi dai idan an ce sahabi shine wanda ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ido da ido yana mai imani da shi kuma ya mutu akan imani to kenan inda zamu ga muna so mu san manzo Allah gashin shi ko huskar shi ko hajjin shi ya yake ko kafar shi ya take ko tsawon shi to sahabbai ne za su babu labari yace fi bayani jamalihi za su mana bayanin abinda ya shahi kyawu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamalihi da cikar shi halittar shi ma'atirafi al-ajzi an ihadatihi tare da cewa su ma sai da suka ce kai mu dai gaskiya ba ma iya muku wani bayani na gaba daya akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai mu hadi muku abinda zamu hadi wannan sabon manzo Allah ne ba wai wani mai rubutu ba hatta sahabbai babu su ida hadin ba abinda yake tare da manzo tsiran Allah da amincin tabbata gare shi wannan me yake nuna maka duk darajar abu yana nuna darajar abinda yake tare da shi da wanda yake tare da su wannan daraja ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tana da alaka da daraja ta ita wannan al'umma ta shi a duniya babu wata al'umma wanda take da daraja matsayi kamar wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ne ya ce kuntum khaira umma ku ne mafi fitan al'umma to saboda haka kenan kuma khairu din addinin musulunci ko babu wani addini wanda ya kai shi saboda wane ne yazo da shi wanda yake kowa ne yazo da shi saboda kenan haka shi ma yake kowane addini to wanda duka yana nuna maka cewa lalle ne a matsayin mu na mai imani masu imani musulmai to dole mu yi alfahari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu yi alfahari da musulunci mu yi alfahari da imani Allah mu yi alfahari cewa Allah ya samu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ma baiwa ne zabe ne jamalul khalq kyawun halittar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laysa bit tawil al ba'in wala bil qasir wala bil abyad al amhaq walaysa bi adam walaysa bil ja'd al qatit wala bil sabt توفاه الله سبحانه وتعالى وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء كان أنس بن مالك صحابي ne wanda kusan a gidan manzo Allah ya rayu sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce shine farko wanda aka aihe shi da aka hijira da aka zo Madina to da aka aihe shi sai mamman shi ta kashi wurin manzo Allah ya mishi adda na albarka sai ta ce wa manzo Allah wannan dana wa na baka shi ya maka hidima ya zauna a gidanka to wannan Anas dan Malik so diyawa idan ana magana akan siffar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi yake bayani saboda me anan ya girma a gidan manzo Allah ya girma to Anas dan Malik sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ana magana akan halittar da Allah ya mishi yace laysa bi tawil ba'in ba dogo bane zan kalele yace kuma wala bil qasir ko ba gajere bane kenan sai ka ce tsakatsakiya amma dai yahi karkata zuwa ga tsawo yace wala bil abyad al amhaq kuma ba ba hori bane tas kaman akwai hori kamar takarra irin wani mutane yan can wajen rasha to shi ma wannan bai da kyau ko kuma kamar zabaya yace walaysa bil adam kuma ba mutum bane kamar wanda yake baki-baki haka ko kafe ole kenan miza ka katamta anan shine sallallahu alaihi wasallama hori ne amma ba hori wulik ba kuma bai kai zuwa baki ba amma dai akwai dan baki-baki kadan tsiran Allah da mun tala tabbata gare shi ko kuma asmar yace walaysa bil jadil qatit kuma idan aka zo wajen magana akan gashin shi ba gashi bane irin mai ciccirewa irin wannan namu haka kuma ba gashi bane mai sulbi akwai gashi mai sulbi wanda bai tsayawa irin yan nawayan wajen can wajen Rusiya yan Rasha ko kuma gabacin Turai akwai wanda suke da gashi mai sulbi kawai zubewa ki to wannan kuma shi ma ba shi bane irin gashin manzo Allah yana tsakalakiya ne shi ba mai tauri ba shi ba mai laushi ba yace wala bisabati tawafahu Allahu Allah ya amshi rayuwar shi walaysa fi ra'sihi wa lihiyatihi 20 sha'ratan bayda manzo Allah har Allah karbi rayuwar shi a gemun shi ko a kan shi babu hurhura inda za ilga da 20 babu yana da hurhura kadan kadan haka amma ba su kai ba da 20 dake nan wannan me ake cewa siffa ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda zaka zo kace na yi mawalkin manzo Allah aka ce ya yake ya gemun shi yake kace na ga mutum ne mai hurhura horitas kace a wannan ba manzo Allah bane ka dai ga wani abu ana ga wani mutum haka dai haka dan hurhura kadan yace to tana yiwa ka kusa hawa hanya to a irin wannan nake kamo irin wannan wanda kawai wanda suka mai da cewa sun yi mawalki na manzo Allah wani kasuwanci ko wata sana'a sai mutum ya ce an bashi wani ruwan lahiya ko Allah ko an bashi wani magani ko an bashi wani wane ne ya rika ma mutane fa wannan wai hujjar shi yayi mawalkin manzo Allah irin wannan da kamata a ce musu to ya ka gan shi ya yake dogo ne ko gajere ne ya gashin shi yake mai sulbi ne ko mai tauri ne ko ya yake fatar shi fara ce tas ko ya take sai a ji bayanin shi in manzo Allah ne ya gani sai a tabbatar amma a lokaci wasu shaɗanin ne suke fito musu a matsayin cewa su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa akwai hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shaɗan bai kama da shi siran Allah da mutum ya tabbata gare shi amma su menene shaidancin su ba su gani ba suna ya cewa sun gani dan su ce an ba su wani abu wa fi riwayatin anhu annahu kana dakhamul ras dakhamul karadis tawilul masruba idza masha takaffa'a takaffuyan ka'annama yanhatu min sabab wannan shi ma riwayata ta Anas me yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ne wanda za a ce kaburi gare shi nan haka kanshi saboda mutum ne mai gashi saboda ai irin wannan karamin kai matsala ne a ta ga mutum ma hankalin shi bai cika sosai kuma in yayi girma da yawa shi ma matsala ne amma dai yana da kiba to ko zaka zama mutum in dai kan shi yayi girma ba da yawan nan ba to zaka akwai ilimi a ciki irin masu kai kattai amma ba kato ba da yawa to sallallahu alaihi wasallama yana da kaburi kanshi kuma yace dakhamul karadis al-karadis shine kaman kashin suwan shi masu manya ne kaman da ake cewa mutum mai manya kashi wanda yake nuna kaman sadauki babban mutum ba wani labu ba irin wanda ka gaisa da shi ma hannun shi kaman ruwa namiji ne shi sallallahu alaihi wasallama shi yasa ba so namiji ya kama da mace da kai da matarka bai kamata a ce hannunku ba iri ɗaya ne ya kamata a ce kana da kanta kana aiki in ta gaisa da kai ta taba ka ta san ta taba namiji kamar wani kuran ya kama amma kai simul ita simul to su a mutanen da ƙauye ake kai mutum sai a kai mutum ƙauye ya yi irin wannan formation kin saboda ya samu takwas ne ko rantar sai akai mutum ya samu me ake cewa irin abubuwa da ake na kuzari musamman da namiji sallallahu alaihi wasallam shi yasa kuje da aka yi shi can badiya na Halimatu Sadiya uwayen shi suka kai shi can ya je sha wahala ya sha yayi kiyo yayi kaza yayi kaza yayi kaza saboda me ya zama namiji kuma lokacin da zai mutu ma haka uwar shi take ce mishi kun rajulan ta take mishi ka zama namiji da ya girma bayar bayar ba zancan roƙo ko wani neman ko wani zaman banza a kiwo yake salasala dan ba shi wasu kudade tawilul masraba muzalla sallallahu alaihi wasallama kuma mutun ne wanda yake masraba shine al matlubi kuma mutun ne wanda za a ce ba ta tsawo ko kuma shine tsakatsakiya za a ce in ka ganshi haka iza masha takaffa in yana tahiyya bai tahiyya irin wannan laso-laso haka tahiyyan manzon Allah kaman mutun ya gangaro daga tudu yanzu kaman nan tudu sale kana akwai tudun da in zaka sago kai da kanka baiwa kai tahiyya a hankali shi tudun zai rika saka kaman ka rika wani dan gudu-gudu amma ko ba gudu to haka manzon Allah yake tahiyya sallallahu alaihi wasallam shine je ta takaffuyan ka annama yanhadaru kaman yana gangarawa min sabab as-sabab shine gangare kaman mutum idan yana gangarowa daga wani gangare to lokacin Umar yana halifa in ya ga samari musamman ya ga sarmaye cikakke samari yana tahiyya kaman dan Dawud yana haka sai ya dauki sanda ya je jibge shi ya ce mai ka rika tahiyya ta maza kai ba mace ba kuma ka rika irin wannan tahiyya Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu to haka sallallahu alaihi wasallama shi ma bai tahiyya irin wannan ta kiran namiji ya zama namiji to haka yana daga cikin sunna tashi tsiran Allah da amincin Allah tabbata gare shi to wannan siffa ce kiran da za a ce ma siffan manzo Allah wajen tahiyya sai ka ce sauri yake ko kuma sassaka yake dan gudu-gudu yake ba tahiyya irin wannan tahiyya ta kaman mutum ba zai je ba kuma kaman ya je wa qala jabir bin samura kana dajil al-fami ashkal al-ainain manhusu al-aqibain jabir da abdullahi yake cewa ay ibn samura yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutun ne mai baki madaidaici ba karami ba irin na mata karamin baki amma sifofi na mata ado ne amma ga namiji su kuma illa ne sai zaman to shi kuma yana da babba to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake kenan bakin shi ba karami bane siran Allah da mutala tabbata gare shi kuma yace ashkal al-ainain ko mutun ne wanda idan shi suma ba sai dara dara ba irin wacce a daidai ne ba ido bane irin da yan cana kananan sun dan bude haka shine ma'ana ashkal al-ainain yace kuma manhusul aqbain ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nan diddigen shi yana da nama kira daga cewa mun da ke gane babban mutum musamman wani mutane da suke mutanen karkara suna gane babban mutum daga takon shi nan akwai wani dan nama da yake wanda kana daga cikin abubuwa da suke nuna sallallahu alaihi wasallama siffar shi siffar halittar shi wanda suka san irin wannan aka zana musu da kaza da kaza da kaza to wani zai iya zana shi a hoton shi kai tsaye a ce mai hancin kaza ne idan kaza ne gashin shi kaza ne kahodar shi ga yanda yake to sai ga an zana mutum to wannan daga siffofi ne na siffofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kenan da sauransu sati mai zawa sai mu dasa ganin lokaci ya insha Allah da fata abin da muka yi daidai Allah ya tara mu cikin ladan wanda gina kuskure ne Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah